Sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma su kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala, inda a yau ma za mu yi magana ne akan neman shawarwari wajen masana kafin a kai matakin auratayya.
Jama'a, muna tafe da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa ta gayyato mana bakwa domin tattaunawa akan wannan batu.
Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe.
Tare da ɓata lokaci ba za mu karsaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakwai da ta gayyato mana.
Ni sanarwar barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau na tare ni da matasa inda za mu tattauna da su akan al'amuran da ya shafi bada shawara wani jigo ne na zamantakewar aure wa ƴan da ba kowa ne ya fahimci ƙarfin ikon wannan bangare ba, wato bada shawara ga ma'aurata ko kuma amfanin sa. Bada shawara wato counseling kamar da ake ce da shi a Turanci, al'amari ne wanda waɗansu al'adun sun yi nisa a wannan bangaren, ta inda in har za a yi aure ko kuma ana cikin auren aka samu matsala, to kafin abin ya kwaɓi har sai an tabbatar da cewa bayan miji da mata sun kasu daidaita tsakanin su, an shigo da waɗansu a ciki, wanda wani lokaci ba ƴan uwa ake samu don su bada shawaran ba. Akan iya samun waɗanda suka kware ko suka kware a wannan fanni na bada shawarwari don su kawo tallafi don a samu daidaito da zaman lafiya da fahimtar juna. A wannan zauri ina tare ne da malama Khadija Sa'ad Muhammad, wadda take ita ce shugaba ta ƙasa ta wannan kungiya ta babbar mace wanda suke bada shawarwari ga ma'aurata wanda suke shirin aure da kuma waɗanda ma suka tsufa a cikin al'amarin auren. Sannan sai malam Ismail Zakar wanda yake shine PRO, wanda shi ma yake bada nashi tallafi da gudunmawa a ta wannan bangare na bada shawarwari da kuma samun daidaito tsakanin ma'aurata. Matasa barka da zuwa wannan zauri namu. Malama Khadija, bari mu fara da ke. Idan aka ce bada shawarwari, shin menene wannan ma kalmar take nufi?
A to jama'a assalamu alaikum. A takaice, idan aka ce bada shawara, yana nufin mutum yana da wani abu wanda yake damun shi, zai kuma je ya samu wanda ya yarda da shi ya fada masa ga abin da yake damun shi, dan Allah ya bashi shawara ta mahanga mai kyau akan wannan abin domin a samu nasara abin da shi mutum din yake nema a rayuwarsa.
Wato a samu mafita
kwarai da gaske.
Bayan sanin ma'anar shi abin da ake cewa bada shawara, me yake kawo mutum ya buƙaci bada shawara? Kamar yadda kika nuna mana cewa sai idan har akwai wani matsala ko bukata ta neman shawara don samun mafita, to menene ke kawo su waɗannan matsalolin da har sai mutum ya wuce daidai nashi kurumin inda yake muhallinsa ya nemi shawaran wani, kamar waɗansu irin matsaloli ne ake iya samu?
To da farko, shi abinda ake neman shawara a kansa ya danganta kuma ya kasu kashi-kashi. Za mu iya farawa da cewa akwai wanda abinda yake damun shi a cikin zuciyarsa ne shi kadai abin yake mai yawo, to wanda mutum ke fama da irin wannan dole shi kadai ba zai iya ba kanshi shawara ba, dole yana bukatan ya ji yaya kuma wani yake ganin wannan abin. Idan yayi daidai da tunaninsa, to ya zama na cewa tunanin da yake yi ne kyau ne, zai iya aiwatar da shi. Idan kuma ya saba da tunanin da shi yake cikin zuciyar shi, to zai iya gane cewa zai iya ma fada ma wanda yake ba shi shawaran cewa to amma da ni kaza ne nake tunani in yi, to sai su hada guda biyu sai aga to wanne ne idan aka yi za a fi samun mafita. Sannan kuma akwai shawara wanda wani ma shi bai san yana cikin matsala ba, kai ne kawai zaka hango shi ka gane cewa yana cikin damuwa. To ya danganta da yanda kuke da mutum din da kuma yanayin fahimtarsa. Zaka iya zuwa ka ce ni ko ina ganin kamar yanda naga kana kaza ko kina kaza, inda zaki ta kaza da zai ki ba da ma'ana. To an yi sa'a wannan yana da fahimta ko tana da fahimta za ta iya yadda ta kuma gwada, kuma idan aka samu nasara ta ji dadi ko ya ji dadin wannan shawaran da aka bashi. Sannan kuma akwai shawaran da shi abun bai riga ya faru ba, bai kuma zo ba, amma zaka iya ba mutum yanda zai zama ya shirya ma zuwan wannan abun. Shine kamar masaran da kika bada na baya cewa kamar muna bada shawarwari ga waɗanda za su yi aure da ma waɗanda suke cikin aure. Kin ga wanda bai yi aure ba bai ma san menene aure ba, bare ya san me zai tambayi shawara akai. Amma akwai abin da ake cewa a shirya mutum, da turanci da ake cewa I preparing mutum abin da zai zo. Idan mutum ya zo neman shawara na abin da ya shafi aure, za a gaya masa menene auren, meye kuma ake bukata a zamantakewan aure, sannan kuma wasu matsaloli ne wanda ake ganin cewa za su iya tasowa a cikin gidan aure. To idan suka taso, yaya mutum zai yi ya warware ba tare da sai ya je neman shawara a daidai lokacin ba? To idan mutum aka riga aka yayi kintsa shi akan haka din, ran shi da zuciyar shi ya riga ya san dama irin haka zai zo, to da zaran abin ya zo zai iya gane cewa tunda an ban misali, an ce yanzu misali idan wani sabani ya zo tsakani na da abokin zamana ko abokiyar zamana, kamata yayi na farko mu zauna da ni da ita mu kawo matsala ga kaza ya shigo tsakaninmu har ya kawo sabani, shin meye ya kawo matsala? Kaza ne ya kawo matsala, to me ya za a yi mu warware? A'a, nan gurin ke ne kika yi kaza, da a lokacin kin fada min da wuri da na san matakin da zan dauka. Ita ma misali in matan ne zata ce, to an aka nuna ma misali matan cewa idan har namijin ya kawo wannan, to a daidai lokacin ita abin da ya dace ta yi shi ne sai ta ce to kai hakuri, lokacin ban san haka ya dace ni ba, amma insha Allah nan gaba in haka ya kasance ga yanda zan yi. To kin ga an warware wannan matsalan. To idan ka riga ka koya ma mutum kin kafin a yi aure, a lokacin da matsala ya zo zai yi tunu cewa to ai lokacin da ake koyar da ni yanda ake zamantakewa aure an faɗi kaza. To ashe da naga wani abu ya zo wanda ban saba da shi ba, abokin zama shi ya kamata in yi sauri in fara gaya ma,
saboda kai
ko miji ko mata duka za su iya faɗa, ba wai dole sai mata ba, miji shi ma miji zai iya ganin wani abu da ya ga hankalin shi bai kwanta ba, kuma ya san ya kamata matan ta sani, ya kamata ya faɗa.
To ga abokiyar rayuwa,
saboda a wurin kamar training din akwai abin da dukansu mukan koya musu, na cewa duk abin da ka san cewa idan ka boye wata ran zai kai partner ka zai sani, wato ma'ana abokin zaman ka ko namijin ko mace zai sani. To yafi alkhairi ka faɗa ma mutum a ta yanda kake so ka faɗa mai ya fahimta, akan sai idan ya bayyana sai ka zo yin bayani, saboda ba zai taba ganewa ba. Wannan is a psychological abu, ban sanya ake ce ma psychological abu ba da Hausa,
wato abu ne wanda yake ya taba kamar na tunani,
yawa na tunani na yawa na kwakwalwar mutum. Saboda idan ka riga ka boye abu, mutum can a titi ya zo ya gane duk yanda zaka zo ka mai bayani, wai ya gane cewa ga dalilin da yasa ka ba zai taba
yawa,
saboda zai ji baka kyadda da shi ba. Amma idan a tun farko ka fada, kai ka san yanayin siyasa da zaka fito da shi wurin fada mai, koda baka fada duka ba, in ka dan fadi kadan, koda ya ji wani a waje ba zai ce ai baka taba fada mai, sai zai ce amma baka fada duka ba. To kinga a lokacin idan ka ce ai abin da yasa ban fada duka ba saboda ina gudun fitina ne, mutum zai fahimta tunda ya san ka dan fada. Yawa, to irin wannan matakan shi ake bi wurin abin da ya shafi bada shawara, daga mai bada shawara da kuma wanda yake daukan shawara.
Malama Khadija ta yi maganganuwa ciki ma har ta faɗi cewa akan sa wai siyasa a cikin al'amarin zamantakewar aure, dan dai a samu zaman lafiya. To ta yaya kuke bada shawarwari ga waɗanda suke neman shawara idan sun zo? To wayan hanyoyi kuke bi?
Assalamu alaikum. Hanya na farko da muke kokari mu bi shine, na farko mugan daga tattaunawan da muke yi da waɗanda suka kawo matsalolin su ko suke neman shawara, mugan kokari mu fahimci menene rayuwarka, saboda kuma menene tarbiyyarka, kuma menene al'ada, kuma menene addininka. Wannan abin suna da muhimmanci sosai, saboda idan ba mu fahimci wannan ba muna iya daura ka akan wasu al'amura da ba za ka iya ba saboda duk abin da za ka iya kuma ka bada effort ko kokarni shine zamu yi kokarin mu inganta maka saboda kai a samu matsala shi koyon damuwa ko kuma kowanne matsala yana da yadda za a yi maganin shi daban-daban amma kuma a ƙarshe abin da ake so a cimma nasara muka yi kokari muka duba wannan al'amura sai mu ce okay to ga yadda ka fito ga yadda kake kuma ga abin da za ka yi kuma mu faɗa maka cewa wannan abin da me ka taɓa gwadawa domin ka magance wannan matsala idan ka yi daga nan sai mu daura daga labarin da ka ba mu ko kuma history da ka ba mu na background din matsalolin ka sai mu ce to okay kai kaza tunda kai kaza biyi ba kai kaza biyi ba to ka gwada kaza ka kuma yi kaza kai kaza nemi kuma mu tattauna da wasu mutane wanda suke tattare da wannan matsala domin mu ga yadda za mu shawo kan matsalan cikin sauki kuma inganci
wato ba kowanne matsala ce ake iya warware ta nan take ba ke akwai matsalar da sai ta buƙaci lokaci
sosai ko ai a ka'ida ma ina ganin duk wata matsala da ka zo ka ce ka maɓoɓore ta a lokaci daya gaskiya abinda muka fahimta tana iya warwarewa matsala ba ce amma in dai matsala ta kai matsala da har zaka zo ka ce kana buƙatar ai counseling ɗinka ko a baka shawara yana da buƙatar a koma a ga menene root cause din problem
wato
ainihin tushen matsala in ba an warware ainihin tushen matsalan ba idan aka mata gyara daga sama wato cosmetic address tana iya bacewa ko da fuska ne na kwana biyu ko uku za ta iya warwarewa ko da yaushe
to malama Khadija kafin mu fara gabatar da shirin na tattauna da muka yi kin faɗa min cewa sunan kungiyar kuma babbar mace wanda kuke da shirin rassa da yawa a cikin jihohin Najeriya shin arewaci ne ko kuwa da fada kudanci
eh haka ne sunan kungiyar mu babbar mace counseling services to a dai halin yanzu gaskiya a arewacin Najeriya ne muke da rassa muna da shi a Funtuwa muna da shi a Gombe muna da shi a Jigawa muna da shi a Kano kuma muna da shi a jihar Niger
ka kuma garin Kaduna
ya kuma garin Kaduna nan ne headquarters din mu yake kuma muna fata zamu zagaya gaba ɗaya jihohin arewa dalilin da yasa muka fi mai da hankali a bangaren arewa a yanzu saboda idan kin lura mafi yawancin matsalolin da ake samu musamman abin da ya shafi auratayya da kuma zamantakewa gaba ɗaya a arewa ne muka fi samun matsala saboda yanayin al'adunmu da kuma ɗabi'unmu yanayin al'adunmu da muka taho da shi da yanzu an sauka akan hanya an daina yawanci rayuwa jimagu muke an saki na al'ada na turawa kuma an kasa kofowa tunda mu ba turawa ne kuma ba za mu taba zama turawa ba to shi yasa abin namu ya zama yaki yayi
ban baba kan ba
wai da gaske to shi yasa mun kafa mai da hankali a bangaren arewaci kuma yawanci kudu su sun dade dama suna irin wannan al'amura wanda ya shafi wannan bada horo akan abin da ya shafi shawarwari na counseling akan abubuwa daban-daban
dan kuma a coci misali
wai da gaske
wurin ibadan su masallatan su da sun zaka su suna da wani
dan shefe da sai da gaske
wannan da za
a aure ta don kwanan nan ma ake ga yamma dama a kaida na bada counseling musamman wanda ya shafi na auratayya wata uku ne ake bada cikakken ingantaccen training na
wato horo na shawarwari
kwarai da gaske to amma yayin saboda lalacewa da aka tsinci kai a ciki na zamani abubuwa sun canza akwai wasu cocina da zaki ga su sun ma ƙara yanzu ya kai har zuwa wata 6 domin a bada cikakken horo akan yanda da ake
saboda sababbin matsalolin da aka fuskanta ko
fuskanta game da aure yawan sake-sake yawa ba a fahimci ma menene auratayyan ba da sauransu to dama shi wannan tsari na abin da ya shafi bada shawara a matsayin shi na profession ana bada shawara akan abubuwa da yawa ba wai auratayya kadai bane akwai abin da ya shafi zamantakewa ko mu a nan namu kungiyar babbar mace ba wai auratayya kadai muka mai da hankali akai ba akwai bada shawara akan abin da ya shafi zamantakewa na iyali saboda akwai wanda zaki ga zama ake yi irin abin da ake cewa extended family da turanci wato ma'ana ana zama ba kawai miji da mata ba da
yawan da sauran mata ba
mace da yawa ce zo mu zauna Bahaushe ya ce zo mu saba to duk irin wannan zamantakewa ana bada shawarwari wani kuma zaki gani miji aka hada amma tsakanin matan babu fahimtar juna to shi ma irin wannan ana shiga a bada shawara kin ga ba za a ce shawara bane na auratayya tunda mata ba ta auren mata ya uwata amma zama ya hada su sanadiyan miji to akwai yanda za a ga ya musu da za su zauna sannan akwai shawara da muke bayarwa tsakanin iyaye da ƴaƴan su idan aka samu rashin jituwa
yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu.
Sannan akwai shawara da muke bayarwa tsakanin iyaye da ƴaƴansu idan aka samu rashin jituwa. Wani zai ce dama akwai akan samu rashin jituwa tsakanin iyaye da ƴaƴa, ai ya kamata duk abin da iyaye suka faɗa ya zama ƴaƴa dole su zama masu biyayya. Wannan gaskiya ne, haka ya kamata. To amma a irin rayuwar da yanzu iyaye suke ma ƴaƴansu, su suka lalata wannan, da ya zama yanzu iyaye za su faɗa ga abin da suke so, amma yara kuma ba akan wannan suke ba. Zan baki karamin misali. Iyaye akwai waɗanda suke da al'ada, misali ba sa ba ƴaƴansu aure ga ƴan waje, sai ƴan gida. Sai ya zamana cewa iyaye ku kun san al'adan familin ku ne, to amma kuma ba za a gaya ma yarinya
tun
tana karama cewa ba wani shine mijinki, ko kuma a cikin ƴan uwanki za mu miki aure, sai a kyale ta, sai ta je ta fara mu'amala na soyayya da wani a waje, sun shaku da juna, sai a zo a ce ai ba za a ba mu na waje ba, dan uwanta za a ba. To wani lokaci daga wannan ake samu matsala,
sabani ta riga ta mallaki hankalin ta,
ta mallaki hankalin ta, ko kuma abin da ya shafi sha'ani na karatu. Kowane dan adam da Allah ya halicce shi akwai abin da yake so a rayuwarsa. Iyaye ba su da lokacin zama su tattauna da yaro, me yasa kake son kaza, me yake kake so ka zama a rayuwa, meye dalilan ka, meye kaza. To idan ayi abin da yaro yace yana so ya zama, misali kamar yanzu a kasar nan mu na Najeriya, akwai karatutukan da idan yaro yayi kusan ba su da amfani, because wasu babu inda ma yaro zai je aiki, wani babu inda zai practice. To amma saboda sha'awa, wani zai ce shi kaza yake so ya zama. To kinga ya kamata ya zama akwai fahimta tsakanin iyaye da yara da za su ba shi shawara. To kar kai kazan da kake so kai yana da kyau, amma ka fara yin kaza, saboda kaga in kai kaza zaka samu aiki, da kudin da kake yi na aiki zaka iya biya ka je kai wancan da kake so, koda wancan bai baka abinci, ka dai cika burin ka da kake so. Saboda buri a rayuwa yana da muhimmanci, wanda mafi yawancin mutanen mu bamu dauke shi da muhimmanci
ba,
musamman bakakin fata mutanen mu na arewa. Za a ga dan me za kai kaza, wani zai ce dole dana ya zama likita, yaro baya so. Wani zai ce dole zai zama lauya, yaro baya so. Ba a tattauna da shi, kawai wasu su kuma iyaye dan su cimma burin burge abokan su da kawayen su,
don wani kafin sai yake so ya
yi da gaske.
Baban sa yace
sai yayi pilot, bai so yaro zai je ai ta kashe kuɗi. To kinga duk irin wannan akwai abubuwan da ake shiga a bada shawara.
Wato shawaran nan kowa ya shafa,
kowa ya shafa. Sannan akwai wani tsari da muke da shi, wanda muke ba ma waɗanda za su tafi babban makaranta shawara, musamman yaran da suke aji biyu na babban secondary, SS2 kenan, da ƴan aji uku wanda za su fita. So da dama iyaye suna mai ayyan su tarbiya daga gida, amma daga lokacin da yaranka ya fita ya tafi makaranta, babu uwa babu uba, idan baka bashi tarbiya da wayar da kai na abin da zai iya gani, to sai kiga an samu matsala. Yaro idan ya je a ƙarshe sai zama bai samu cikakken karatu ba, wasu sun rude shi, ya koma yana yin wani abu wanda bai dace ba.
To bari mu koma kan maudu'in da muke ciki ainihi, wanda shine wanda za mu maida hankali akan na ma'aurata, wato ba da shawari ga ma'aurata da kuma waɗanda suke shirin shiga aure. Ta wato za a inganta shi wannan aiki naku na ba da shawari, musamman ga ma'aurata ko wanda suke da niyyar yin auren a daidai wannan matakin? Ta yaya za mu inganta shi, musamman a cikin al'ummarmu wanda ba su saba da wannan shiri na ba da shawarwari ba, duk da yake da muna da wannan al'ada ta shawarwari a irin nama al'adar wanda ina ganin yanzu an da shi
kwarai da gaske. To kamar yadda kika faɗa ne, dama wannan abu ba wai wani sabon abu bane, duk yawanci abin da Turawa nan suka zo da shi dama yana daga cikin
addininmu,
koko yana muna da irin namu na gargajiyar mu. Sai dai yanzu kawai tunda mu mun saki komai, kamar yadda dazuna ya misali, mun zama jemagu, mu ba mu nan ba mu ci. Wannan tsarin da iyaye suke daukan ƴaƴa a lokacin da aka sa ma yarinya ranar aure, a ce ta zagaye dangin uwarta, ta zagaye dangin ubanta, ta musu kwanaki, duk a nan gurin ake wannan counseling din. Za a ga ya mata kwarai da gaske, kuma za ta gani kwarai da gaske. Ayin baba wance ga irin zaman da take da
mutane,
in gari ya waye yana nan bai nan, za ta kai ruwa, za ta tsugunna ko ya ganta ko bai, za ta gaishe shi, za ta gyara gida, ga yan take da ƴaƴan mijinta da sauransu. Kin gama kwanaki biyu uku hudu kin bar gidanta, kin je gidan inna wance, ita ma kin gana ta, in zaki taho za ta gaya miki dan zaman da zaki kina taya ta aiki, tana karanta miki, to fitin da zaki je gidan miji dole ki zama mai hakuri,
ba
baccin banza, ki zama mai amfani, ibada, ki rika ma mijinki addu'a, duk yana cikin kasali. Wanda yanzu abin da yasa ba a samu wannan daman, harka na neman ilimi na boko da na addini, wanda kuma sai aka samu matsala a bokon, ba a koyar da wannan zaman auren a makarantun addinin ma kanshi, babu wani aji da ake wani musamman na koyar da zamantakewa. Sai dai kawai akwai maka littattafai da zaka yi addini, shi zaman aure ya dauke shi a matsayin wani abin da kawai diyan da ta samu. To a
zamanin
ka koya, to da mazan da ake aure suna da lokaci, su ma sun samu tarbiyya yanda suka ga iyayen suna zama da iyayen su mata. To a yanzu mazan da ake da aure yanzu ba su da lokacin koyar da mata, su ma kansu ba su ma san masalan tarbiyyar auren ba, balanta na su koyar da wa. To kin ga ko an samu matsala, dole namijin a koya mai meye auren, ya ake rike mace, ya ake samun girma a wurin mace, domin yana daga cikin abin da ke kawo mana matsalolin yawan sake-sake. Mazaje da ba su san yaya kake samun girma a wurin mace ba, saboda kafin mace ta girma maka, kai zaka fara ba kanka girma, sannan ta girma maka.
To wato kina rufe nan ga mata tsawa kenan da jagiro
ba shi bane. To ta inda namiji yake samun girma a wurin mace shine duk abin da aka dora maka na matsayin hakkin ka kiyaye. Misali gidan da zaka zauna, abincin da zaka ci, kakka taba yadda mace ta siya abincin da zaka ci. Kullun idan ina yin lectures na kan fada ma maza, ko garin kwaki Allah ya hore maka ka kullo a leda santana ka kawo ma matarka ka ce wance yau ki
haƙuri,
ga abinda Allah ya hore min, jika mana miki. Koda kuwa a gefe kaga ta girka talatala a cikin babban kula da kudin ta ko da kudin iyayenta, ka nuna mata za a ci talatala, Allah saka mata rai, amma kai ne babba, kwakin nan za a fara ci da kai da ita. To daga haka namiji yake samun girma, duk wani abu da ya biyo gida mace za ta yi shakka. To muddin namiji bai tsare ma mace hakkokinta ba, to dole akwai da duk yanda yake tunani wannan tsawa ba shi bane. Idan ma kana tsawa kana tsoro yau da gobe za ta dina, saboda ta gane cewa yanzu take ciyar da kai. Sannan kuma namiji yayi kokari ya zama a cikin gidan aure, wannan al'adar da muke da shi wanda mata take zuwa da kayayyaki, maza su yi kokari ya zama su ma suna yin wani abu, ko da kayan falo ne.
Anya
kwarai da gaske,
ba ki ganin yanzu ma auren ma ya masu kudi ko ake yin ta,
gaskiya ba lawa ina
ganin wannan ma naga ya ce matar shi ta kuma ya bata zo da injin din wanki ba, saboda yaga a makota an kawo. Kwarai da gaske,
gaskiya ne malama, ina so shigo wannan zancen. Wani lokaci idan mun ga lifin maza dole mu ga lifin mata, a wani lokaci tun daga lokacin da ake nema ana gina neman ne a al'amari na ƙarya. Mazan ba su gane cewa to in zaki mun kaza to menene kuma haƙƙin in kin mai kaza da shin ya dace in sa ko bai dace in sa ba. Ƙaryan ko kuma in ce tunani na ƙaryan ya ginu ne wani lokaci mafi akasari daga wurin mace. Mata mata nawa ne wani lokaci suke iya tambayan namiji cewa su tattauna al'amarin zama gidajensu, za mu zauna tare, za mu yi kaza tare, za mu menene tunaninka. Misali zan ki yanzu idan namiji ya je neman aure, mafi yawanci abinda kawai ake tambayan shi shine menene sana'ar shi. Haka ne, ni
ai kada shi kada tuwa
kasa, gaskiya ne kada tuwa kasa, amma kina da sanin cewa an fi so malamiji ce yana hustling ne da a ce shi malami ne,
wato shi ne dan bige-bige,
wato ai ga gani ne ce dan bige-bige da a ce mai shi malamin makaranta ne, in yau aka ce kai malamin ganga zaka ci a ce to ai ba ka da sana'a,
albashin
ba ana kallon albashi ba, wai ana kallon shi kokarin shi bane, wani kowa da abin da Allah ya bashi, kuma abin da Allah ya bashi ya ci shi zai ci shi, in ka takura shi yana iya zuwa ya ibo miki matsalolin da ke ma sai kin kasa zaman auren. So wanne ake ciki, aboki na taba zuwa ne da yace shi malamin makaranta ne, aka ce to Allah ya baka sa'a aka samu aiki, da ya dawo yana makaranta to ya ce shi malamin makaranta ne, kuma an ce Allah ya baki sa'a aiki,
wato wannan
baya cikin aiki. To kin ga iyayen da suka faɗi wannan magana, yaya kike tunani yar su da wani tunani yar su za ta yi zaman aure,
in za ta je gidan ma kenan,
in za ta je gidan kenan. So kuma idan ta zo namijin ya mata ƙarya ta je gidan kuma ta gaba haka bane, me zai fara a gidan?
Wannan ai an sai na wurin hukuman da
kuma santa yin wannan kinga an wargaza gidan tun kafin ma aiki.
To a wurin aikin kuma da Isma'il, da wani lokaci ya kamata su waɗanda suke da niyyar auren su fara zuwa wurin ku, misali ke sa ranar misali shekara ko wata goma ko wata shida, daga wani daidai wani lokaci ya kamata su fara ziyartar irin wuraren ku don neman shawarwari?
A gaskiyar magana shine daga lokacin da iyaye suka aminta cewa za ku yi aure, ni zan baka ƴata, kai kuma za ka aure ƴata, ina ganin a lokacin iyaye kamata su yadda cewa ya kamata ku je wannan special training din na cewa
na musamman
musamman a muku
karatu. Mace ne za ta zo ko kuwa namiji ko duka su biyu?
Gaskiya ne a wannan tambayar da kika yi shine babban one of the major challenges da ake face.
Wato
idan yanzu namiji na iya cewa ni zan aure gida, shi ya kamata mu je training, iyaye ya kamata a ce su faɗa, amma wanda ya kamata a ce su yadda su bashi wato su karfafa su shine iyaye. Iyaye ba wai sun kasa bane, a'a, amma akwai yadda su suke hanga da waɗanda kuma suke kokarin bada wannan tarbiyyar su ma suke kallo mu yanzu abinda mu muke muka fahimta abinda muke ji abinda muke gani ya sha bamban da abinda iyaye suke
gaskiya
kuma muna gina ilimi ne akan abinda muke gani muke ji muke kuma fahimta maimakon abinda su iyaye suke
dan abinda yake
yawa abinda kamar abinda
wanda iyaye suka ce
abinda wannan suna aliki ba zai faru naka ga ya maka wani abin na faruwa wallahi tunanin ka
to yanzu idan za a je wurin ba da shawararin maccen ne ita kadai take bukatar shawaran ko namijin ko a ma'auratan biyu
ai abinda ya kamata shine su biyu saboda kamar yanzu ne idan ka je wurin likita idan kana maganin cutar da yana iya shafan
abokin
zamanka ai ba mutum da yake
idan ka ji a da yawa
za ka ga mutum
da yake zo da matarka
me ya suke haka saboda sun yi maganin cutar da ke jikin mace ko namiji ba sai namijin ba aikin banza sakai ba za a dawo so in za a zo dole sai an yi maganin gaba daya ai zamantakewa ake yi ba wai ana yi bane na
to wato abu mafi kyau shine mata da miji ko budurwa da saurayi ne kasance suna zuwa a lokaci guda ana faɗa kan su a kan hanyar da su zauna lafiya
saboda yana da kyau a mu kan a cikin session din mu dole wani abu zaka ba su ne JC ya za ku yi kaza abu kaza ya faru daga nan ne zaka yi gejin tunanin su
to kare haje akan abin da ya fada wannan bangare na wa'inda kamar aka sama date amma mu
wanda
aka sama rana za a yi musu aure akwai wani program da muka yi wanda muka ce ma voluntary counseling
wato shi ne na sa kai
ya sa kai saboda kamar yaran nan wasu ba su ma kai matakin fara abin da ake ce ma soyayya ba to wani lokaci duk da koda a ce an sa musu rana za su zo a yi musu counseling idan ya zama tun farko ma a wanda aka zaba na auren ba na gari bane nan ma akwai wani matsala so aka yi kokari a koya ma samari da ƴan matan duka shin idan kana so ka samu abokin aure wa ya kamata ka kula wani irin saurayi ya kamata ki yi shi ma wace irin budurwa ya kamata ya nema wanda ake tunanin za a gina zamantakewa to tun daga nan yarinya za ta sa a ranta yana lura da nutsuwanta to shi ma mai nutsuwa ne zai bita to akan yi wannan ne saboda ai kokari da ya zama an gina tarbiyyar abin da ya shafi aurataya saboda kowa idan ya taso dama karshen inda ake buri ya isa ga gidan aure to kin ga wannan tarbiyyar na abokin da za ku zauna ne da ake tunani sannan wanda shi mallam Isma'il yayi bayani shine to an riga yanzu an sa date zaka je ka shiga wani gida wanda baka san meye a ciki ba meye da ne sabon rayuwa sabon al'umma to dole kana buƙatar horo akan shi ba wai kawai zaka je ne kawai ka fada da ka
amma lokaci da su karbe ka
kwarai da gaske dole akwai matakai da za a bi tunda a zaman takewan gidan aure kala kala ne wani da miji da mata kadai za su zauna wani da mata da miji da iyayen shi wani da mata da miji da iyayen shi da kishiya da ƴan uwa da dole sai an koya yanda za a yi siyasa na irin wannan zaman takewan saboda wata za a kai ta ino me ake cewa ba ruwanta irin bata
san komai
ba salaha za a yi mata makici a fitar da ita daga gidan miji ba tare da ita ta ma san menene ba saboda me bata samu irin wannan training din na aure ba amma ga wanda ta samu tazo zaki ga yana da wahala duk wani abu da aka taho da shi shi ma namiji ba za a zo kai a ce mishi ai idan ka fita kaza take yi ya kama ya hau ba zai yi amfani da ilimin da ya samu na ya ake zama yaya ya kamata ya zama tattaunawa tsakanin ma'aurata da sauransu to sai ki ga da izinin Allah da kuma taimakon shi aure ya dade babu wannan yawan saki yawan saurin saki saki a cikin shi
muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da kika yi gabatarwa Amina Fahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayansa da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya